sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Sai dai daga ranar Lahadi waɗannan mitocin da kuke sauraron mu za su canza, amma a tarbe mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba domin jin ƙarin bayani. Amma masu sauraron mu daga jamhuriyar Niger kuwa za su ci gaba da sauraron mu ne a gidajen FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Haka su ma masu na'uran kwamfuta su ci gaba da dangwale voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku yi cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana bakin kokarinta domin ganin ta shawo kan matsalar leda da ke toshe magudanan ruwa kuma yake ma muhalli illa. Kana za mu kawo muku rahoton rikicin da ya balle a garin Ibbi wanda ya dalilin mutuwar mutane. Sai kuma da yake juma'a ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da ku kuke sha'awa, ba mu ne muka ba ku take ba. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Dakarun Amurka sun kashe mutumin da ake kallo a zaman ministan kudi na kungiyar ISIS wadda ake kira Abdulrahman Mustafa Al-Qudri mai inkiya Haji Imam. Mutumin da har wa yau shine yake tafiyar da harkokin waje na kungiyar dangane da ƴan ta'adda. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ne ya bayyana haka yau Juma'a. Sannan a hankali ɗaya bayan ɗaya muna kakkaɓe majalisar ISIL, in ji sakatare Carter. Sai dai ministan tsaro na Amurka ya ƙi ya bayyana ko an kashe Haji Imam a Iraki ne ko a Siriya. Haka nan ya ƙi ya bayyana ko an kashe shi ne a samame da aka kai ko kuma a farmaki da jiragen yaƙi. Kamar yadda jami'an ma'aikatar tsaron na Amurka suka bayyana, Imam yana tsakiyar ƙulle-ƙullen makarkashiyar kai hare-haren ta'addanci a ƙasashen yammacin duniya. Kamar yadda jami'in ya faɗa, sojojin Amurka sun hakikance cewa madigin yana ƙoƙarin samar da kuɗi ga mayaƙa da suke ƙasashen ƙetare waɗanda suke ƙoƙarin shirya kai hare-hare shigen wadda aka kai a birnin Brussels cikin makon nan. Haka nan sakatare Carter ya bada sanarwar cewa a makon nan dakarun Amurka sun auna hari kan wani ƙusa na ƙungiyar ta ISIS wadda ake kira Abu Sara, mutumin da yake da alhakin biyan mayaƙan ƙungiyar a Iraki.
A Belgium, masu gabatar da ƙara sun ce an tsare mutane uku a wasu matakan yaƙi da ta'addanci da aka ɗauka a birnin Brussels. Sakamakon kuma wani ɗan ƙasar Faransa ranar Alhamis a yankin birnin Paris wanda ake zargin yana shirya kai wani sabon hari. Ofishin masu gabatar da ƙara ya tabbatar a cikin wata sanarwar da ya bayar yau Juma'a cewa an gudanar da samamen ne a gundumomi uku da ke faɗin ƙasar biyu. Biyu daga cikin waɗanda aka kama an ji musu rauni a ƙafa. Hakanan sanarwar ta ce masu binciken sun yi amfani da shaidan ƙwayoyin halitta da ake kira DNA da Turanci wajen tabbatar da Najim La'Okruch yana da ɗaya daga cikin 'yan harin ƙunar baƙin wake da ya tarwatsa kansa a tashar jirgin sama na Brussels ranar Talata. Hakanan ana danganta shi da harin da aka kai a ranar 13 ga watan Nuwamban bara a birnin Paris, inda aka halaka mutane 130.
A Iraki, sanannen malamin addinin Islama nan Muqtada al-Sadr ya yi barazanar ci gaba da gudanar da ƙarin zanga-zanga muddin firaministan ƙasar bai aiwatar da sauye-sauyen gwamnatin ƙasar ba. Malamin mai faɗa a jiya ƙasar ya aike da saƙon ne a wata huɗubar da dubun dubatar 'yan ƙasar suka je a birnin Baghdad wadda wani almajirin sai gabatar. Malam Sadr ya nemi firaminista Haidar al-Abadi ya yi yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma son zuciya a cikin gwamnatinsa ta wajen sauƙi ministocin ƙasar na yanzu ya maye gurbinsu da waɗansu da suka ƙware kuma ba su da alaƙa da wata jam'iyyar siyasa. Ya nemi firaministan ya yi haka ne nan da makon gobe. Magoya ba malamin sun auna ko kuma suna ta zanga-zanga duk mako domin su matsa wa gwamnati lamba. Firaminista Abadi ya bayyana damuwa cewa zanga-zangar ka iya jefa tsaron ƙasar cikin hadari, amma duk da haka bai ɗauki wani mataki na aiwatar da sauye-sauyen da ya yi alkawari zai yi cikin watan Fabrairu ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A Afghanistan, 'yan ƙunar baƙin wake sun halaka wani janar na sojan ƙasar da wasu masu bashi kariya, lamarin da ya auku a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. Kamar yadda jami'an ƙasar suka yi bayani yau Juma'a, bayanan sun ce 'yan bindiga uku waɗanda suka yi ɗamara da nakiyoyi sun je gidan jiran Khan Agni a gundumar Dan suka je zaman baƙi a daren jiya Alhamis. da shigar su gidan suka bude wuta kamin su tarwatsa kansu ko aka kashe su a musayar wuta da jami'an tsaro kamar yadda General Dawud Shah Wafadar ya gaya wa muryar Amurka haka a mummunan harin wani matashi dan wato dan General Khan din yayi ji mummunan rauni sakamakon wannan harin.
Shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya sake yin barazanar zai rufe kan iyakar kasar da Sudan ta Kudu. Sudan ta ce za ta dauki wannan matakin ne muddin makwabciyar ta Sudan ta Kudu bata kawo ƙarshen abin da take zargin irin goyon baya da take ba wa ƴan tawayen kasar rikici da ake a yankin Darfur da kuma a jihohin Buluna da Kordofan ba. Sai dai Sudan ta Kudu ta musanta wannan zargi. Wani masanin harkokin tattalin arziki da ke tare da wata cibiyar dabarun tsare-tsare da ke birnin Juba na Sudan ta Kudu, James Ali Garang, ya ce yana fatar Sudan ba za ta aiwatar da wannan barazana ba domin matakin zai dada dulmu ya Sudan ta Kudu cikin mummunar yanayi ganin yakin basasa da take fama da ita. A cikin watan Janairu ne Sudan ta bude kan iyakokinta da Sudan ta Kudu bayan da ta rufe su a shekara ta 2011.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madallah, bari mu faro takon da batun gurbatan muhalli wanda leda ke haddasawa a Najeriya. Kuma karamin ministan muhalli Alhaji Ibrahim Usman Jibrin wamban Nasarawa ya shedawa Ibrahim Alfa Ahmed cewa gwamnatin tarayya nanna iya bakin kokarinta.
Dai daga cikin abin da muka yi a Kano shine mun je mun duba wani masana'anta ne da aka kafa na sarrafa wayannan ledoji. Ledojin nan kamar yadda ka faɗa tun farko suna da mummunan illa, ba su lalacewa, sukan shekara fiye da 40 ko 50 ba su narke ba. Kuma jama'a sun ta'allaka kansu, kowa ya sha ruwa da ledan nan jefar da shi zai yi. Baicin rashin ma lalacewansu da ba su yi, sukan toshe madatsan ruwa da kuma hanyoyin da ruwa ke bi. Wannan yana kawo ambaliya sosai. To akwai wannan masana'anta a Kano, amma tun da aka kafa ba a yi wani abu game da shi ba. Shi yasa muka jera juma da ta wuce muka duba muka gani, kuma in Allah ya yarda za mu zauna mu rubuta kyakkyawan rahoto yadda za a haɗa kai da gwamnatin jihar Kano da ƙananan hukumomi a tabbata an buɗe wannan masana'anta yadda za a rinka tara ledojin nan.
Wato ledojin da aka yi amfani
da su. A sake amfani da su, a sarrafa su, a sayar ma masu bukata. Wannan ba guda ɗaya ne ba, domin kusan duk Najeriya ana bukatar wannan abubuwa. Kuma kamar yadda kai ka sani a nan ƙasashe da suka riga suka ci gaba sun daɗe suna wannan al'amari, suna sarrafa wayannan ledoji kuma suna sake amfani.
Akwai wata doka da za ku iya yi kan waɗanda suke sarrafa irin waɗannan ledoji ta yadda za a rage zubar da ita, kamar cewa idan aka zubar da ko za su riƙa biyan wani haraji wanda za a riƙa amfani da shi wajen tattara irin waɗannan ledoji da ake zubarwa?
Akwai, amma ya kamata ka san cewa a tsarin gwamnatin Najeriya akwai gwamnatin jiha, akwai kuma na tarayya. Yawancin dokoki da za a yi irin waɗannan da suka shafi maganan shara da kare muhalli, gwamnatin jihohi suna da haƙƙi don su ke da daman su kafa wannan doka da za su tallafa wa jihohinsu yadda ya dace da al'amarin jihansu. Mu abinda muke yi a tarayya shine muna ƙoƙarin haɗa kai ne da waɗannan gwamnatocin na jihohi don mu tabbatar da cewa mun tsaya a gefe guda mun tallafa wa juna domin su su kai ga biyan bukata. Shi yasa ma aka fara kafa wayannan ƙananan masana'antu da niyyar cewa in an gama za a mika wa
gwamnatocin jihohi. Haka
madalla, sai a jihar Taraban Najeriya inda rikici ya barke a garin Ibbi kuma har mutane suka rasa rayukansu kamar yadda Ibrahim Abdulaziz ke cewa a cikin wannan rahoton.
Rahotanni dai na cewa wannan sabon rikicin da ya sake barkewa na ma zuwa ne a ƙasa da kwana guda da wani taron sulhun da aka gudanar a fadar mai martaba sarkin Ibbi. Kuma kawo yanzu ma ba tabbatar da adadin rayukan da suka salwanta ba. Mazauna garin Ibbin dai sun kuma bayyana cewa suna cikin ƙoƙarin sallar Juma'a ne kawai sai suka fara jin ƙarar harbe-harben bindiga, wanda ga bisani kuma sai gari ya sake rikicewa.
A yanzu hakan nan da nake maka magana ana nan ana fafata faɗa tsakanin jikun Bannu wanda suka farma sun je masallacin Juma'a haka kawai da harbe-harbe. Bayan jiya an je an kai jami'an tsaro saboda jiya an yi zama a gidan sarki da komanda na sojoji daga takum da DPO da 2IC da kowa wanda aka tura don jan zauna. Amma yau gashi abun mamaki,
an samu asarai
an samu asarar rayuka akwai gawawaki an samu gawa yanzu wanda a haka yanzu haka akwai gawa kaman guda 3 zuwa 4
yaki ci ne yawar sai ya zama
crisis is between jikun banun ne bakin kogi na bakin kogi
sai muka fara jin bigen bindiga to abun da kaman wasa ko bindiga yana karuwa daga nan wani anguwa can anguwan su bayan sanlitsan salatu Usman Danboyi daga wani area da yake ta bigen bindiga yanzu haka
to sai dai kuma a martanin da suka maida shugabannin kungiyar al'umma jikun na ma Musa ta zargin cewa su ne suka kai wannan hari to amma kuma sun ce sun fagaje da batun sulhun da ake yi Mr Benjamin Bako da ke zama shugaban hadakar kungiyar al'umma jikun a Najeriya ya mai zargin cewa su ne aka takala
kauyuka da Fulani sun kashe mutanen a cikin wurin kaf an sun mamaye wurin da shanayen
su amma ba Fulani a cikin garin Ibbi bai
ne yusuna da yan magoyan bayan su a cikin Ibbi ai suna da magoyan bayan su a cikin Ibbi kuma mun san su
kuna ganin da abun a tambaye ku ne ya za a magace wannan matsala na takadama da yake ciye kitinya a wannan yankin
in ga maka malaz lazai mun ga cin magana sulhu da kowani abu wai taro ne man zaman lafiya ba don har yanzu kace nan da aka yi har yanzu gwamnati ba ta bude baki ba har yanzu muna jiran shugaban kasa ko sai wani magana ko kungiyar hada kan arewa da arewa consultative forum
kawai yanzu ma da tuni fa aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin domin tabbatar da doka da oda inda kokakake runa na yan sandan jihar DSP Joseph Kwaji ke ma musan ta cewa suna shakulatin bangaro game da abubuwan da ke faruwa a yankin
yanzu akwai jami'an tsaron mu a wannan jere suna shawagi su tabbatar cewa ba wanda ya doka da hannu doka da oda
kina duk wanda aka kama yana da hannu wannan mataki aka daka kan wanda aka samu ya suna da hannu a rikicin
yanzu kira mu ga wai especially matasa na Ibbi shine zai da doka duk wanda aka kama doka zai aiki a kai shi
to kome gwamnatin jihar ma ke yi ne game da wannan rikici a yanzu Alhaji Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnati ta fuskaci hakokin siyasa ya bayanin cewa
to ana kokari dai jiya ma an zanna stakeholders na batun zaman lafiya to yanzu gashi kuma yau abinda aka ce ya taso to amma duk da haka dai gwamnati ba za ta gaji ba dole za ta tsaya ta tabbatar da cewa an samu zaman lafiya
Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
Madalla har yanzu ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC kafin ku fara kiran mu a ci gaba da shakatawa da wannan
bari gobe ta zama ta banza majere mazanin gayaro dawaki da suka sun kun haniniya bari gobe ta zama ta banza majere mazanin gayaro sai ajadalin dawaki sai azara gannaje sai alimamin dawaki sai balala gannaje dan dai gansa ta budo sai da dodoje yake azaka
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
koma da lamun samu kiran farko daga birnin Lagos. Waye daga Lagos?
Kabiru Abacha daga Lagos.
To Abacha ka dan rage radioan ka don Allah saboda ina jin murya na ciki.
To bari na rage. Yawa na rage.
To ja mu je. Me ra'ayinka wannan dare?
Ra'ayina da Allah yana kira ga shugaban Muhammadu Buhari baba ya taimaka ya gyara mana hanya daga Lagos zuwa Ibadan.
To Allah sa shugaba Buhari ya ji wannan roƙo
na ya mana hanya ba mu da hanya ya lalace gaba ɗaya.
To Allah sa shugaba Buhari ya ji wannan kira na amma bai ji ba. Allah sa hadimansa sun ji. Bari mu je Kano. Waye Kano?
Wace Ale Faruwa da karama kuma ta kai jihar Kano Faruwa.
Wale?
Uba Jale Faruwa.
To uba Jale za mu je. Me ra'ayinka?
Ra'ayina ne dai wato ina muku munna, ina yaba muku kuma a godiya jina Buhari ta yi addu'a domin aiki ne mai yawa.
To
kuma abubuwan da Buhari ke yi wallahi zai godiya.
Ra'ayinka kenan uba Jali. To mun gode da wannan
ra'ayin.
To bari mu
cewa Buhari.
To Allah ɗan Najeriya na jinka. Bari mu je Taraba. Waye a Taraba?
Kan gane ba kullu daga jihar Taraba.
To ba kuma yin ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina shine ina so biyo ta fadawa kungiyar kwadugo na jihar Taraba. Mu ma da kankan nan kun daga yau. Yaki kuma suka labarin da sake yi wa.
Ah, biyo kai dai ka gaya musu.
To na gaya musu daga yau. Yaki kuma suka labarin da sake yi yaki ba. Kungiyar kwadugo na jihar Taraba da mun sufi shin mun.
Me yasa? Me yasa ka ce haka?
Ah, yau shekara uku kenan. Karan ko min ka zo zaka zo kaman da ne zaka zo ne roga mara ka shiga ba. Wani da rutun mai gadi da wani sauna file ba. Ba komi a jihar Taraba a kai na komi. Mushe komi ba sai da aka fara yan kalmar sai suka fara magana.
To Allah ya sauka. Muna nan cikin Taraba dai. Waye a Taraba?
Sunana Yakubu Akata daga Ukari karamin hukumar Ukari jihar Taraba.
To Yakubu, me ra'ayinka wannan daren?
Ni ra'ayina akan abubuwan da yake tafiya Ukari da Ibini. Shin dan Allah manyan arewa suna sane da wannan abu ko sun cire mu a cikin musulmai ne ko akwai laifi da muke? Kuma shugaban kasa muna roƙon shi dan Allah mu ba mu ce zo yaki wani ba amma ya shiga cikin wannan al'amari mana ya daidaita mana wannan abu. Ga shi yau sai cire sarakunan musulmai ake ta yi ana ta yi a kanmu. Shin mu yi ma manyan arewa laifi ne ba su shiga mana wannan magana ba da shugaban kasa? Saboda haka muna kira ga manyan arewa da shugaban kasa dan Allah ku shigo cikin wannan al'amari. Ko yau mun tashi mun samu labarin sarakun sarkin Bantaje da sarkin Jigu duk an turo musu takardar daga fadin gwanna an ciccire su. Shin haka za mu tafi da wannan mulkin firaunanci? Muna kira ga
Allah
arewa su shiga.
Allah ya sauka. Allah ya ƙara karewa Mallam Yakubu.
Amin. Nagode.
Bari mu je Sokoto. Waye daga Sokoto?
Kuna magana da Alhaji Shamsu Ladan Sokoto karamin hukumar mulki ta Gwaranyo.
To Alhaji Ladan Shamsu, me ra'ayinka?
Ina so da Allah a yi sanar da sakona wajen Janar Muhammadu Buhari ya san ya tuna da cewa talaka sun zaɓe shi na dan su samu canji. Yanzu ga ya mun samu tsadar rayuwa akalla ma yanzu hitir mu 38 yake nan garinmu.
To Mallam Ladan Shamsu, tunda aka fara gwamnatin kana son ka ce ba wani canji da aka samu?
To a halin gaskiya yanzu babu wani canji da aka samu na wajen gehen abubuwan a ganga. Illa dai canji da aka samu na gehen Boko Haram kawai dai. Amma ka gehen aziki gaskiya ma ƙarfi tsada suka ta yi.
To Allah sa shugaba Buhari ya ji wannan kuka naka. In ma bai ji ba Allah sa hadimansa sun ji. Mun sake komawa Taraba. Waye a Taraba?
Mallam Musa ne daga Taraba.
To Mallam Musa, me ra'ayinka?
Ra'ayina da Allah na kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Ubangijin Allah muna mai addu'a, ubangijin Allah ba su taimaka miki riko. Abin da yake tafiya shi ne jihar Taraba gaskiya muna cikin wani hali a kalita yi. A kullum yau ne koyo shiga ka ji annan faɗa nan kullum ba zaman lafiya. Baya da mutane a yau a ce an kama an kace waye na kaza an kace mutane kaza ko me ne yake tafiya dai ba za a sai a taimaka mana ba shi ne muke tsara ya Taraba muna aka mata Buhari ya duba mana abin da ya tashi da mu don Allah dan annabi.
Mallam Musa, kama baka jin akwai bukatan kuma ku taimaki kanku ku zauna ku fahimci juna?
Mun yi 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 mun y
Allah ya ƙara karewa. Allah ya sa shugaba Buhari ya ji wannan kira naka. Bari mu je Zamfara. Waye a Zamfara?
Mai magana Mika'ilu Aliyu, Allah shi ma gwamna.
To, Mika'ilu Aliyu, Allah shi ma gwamna. Me ra'ayinka?
Ra'ayina shine muna ƙara jinjina ga gwamnatin Muhammadu Buhari bisa ga irin kokarin da take yi.
To,
kuma muna mishi fatan alheri domin harkar tsaro an samu cigaba kwarai. Sauran harkoki kamar yadda muka ga an fasin kasafin kuɗi yanzu mun tabbatar da insha Allah Rabbi talaka za su fara more ɗanɗanon mulkin Janar Muhammadu Buhari.
To, mun gode minka ilu Allah shi ma gwamna. Bari mu je jihar Niger kuma. Waye a jihar Niger?
Alhaji Muhammadu Sani kwamarin ne daga anguwar Hausa Niger, jihar Niger.
To, Alhaji Sani, me ya ra'ayinka wannan daren?
Muna muku fatan godiya.
Kuma muna
fatan godiya. Ra'ayina ne, don Allah don Allah, waɗannan mutane waɗanda suka sa shugabanmu a gaba da mugun nufi a kan maganar mai, muna roƙon Allah ya taimaka masa, ko kuma mu ci gaba da addu'a. Ya rabu ya Ubangiji, Allah ya taimaka masa. Waɗannan da suka sa shugabanmu a gaba a kan maganar mai, ya rabu ya Ubangiji, din girman Ka'aba.
Mun gode Alhaji Sani. Bari mu je Bauchi. Waye daga Bauchi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Ibrahim Mu'azu ne da yake zaune a garin Udugo da yake karamar hukumar Gamawa.
To, Ibrahim Mu'azu, me ra'ayinka wannan daren?
Ra'ayina a wannan daren shi ne, ina so ne godiya ne ga mahukuntarmu na ainihin karamar hukumar Gamawa. Isa ga dogar da suka kawo mana na yanzu duk wanda zai aure ko musulmi ko kirista sai ya yi gwaji. Saboda haka ba karamin ainihin tasiri wannan gwajin yake ba.
Ya taimaka kwarai. Wannan gwajin ya taimaka kwarai.
Ya taimaka sosai, ya taimaka sosai.
To, ya yi kyau, Mala Ibrahim.
Sannan kuma ina kira ga ainihin su majalisunmu ta jihar Bauchi su ma su mana wannan dokar gaba ɗaya ainihin jiya.
To, mun gode Mala Ibrahim Azu. Bari mu je Yola. Waye a Yola?
Ibrahim Santana ne daga wurin da jiwe ta Yola.
To, Ibrahim Santana, me ra'ayinka?
Ra'ayina nan shi ne ina baiwa shugaban ƙasa mai girma Janar Muhammadu Buhari. Akan ya kamata a ya rikida ya koma soja.
Saboda me? Ana demokradiya.
Lallai ana demokradiya, amma yanzu nan saboda ganin cewa yana dan da rauni wajen zafi-zafin sa na da shi ne yasa kake ga abubuwa yanzu hakan nan babu da wutar lantarki.
To, ai ka san demokradiya ne, kuma ana demokradiya ka ce kuma a koma soja.
Amma daga cewa ya hau ai gaba ɗaya wuta ta wadata ko ina ana samunta, amma da suka san cewa Buharin siyasa ne kaga sun canja kala.
To, mun gode Ibrahim Santana. Da
yana daga ɗaya bugashuwa.
To, ɗaya bugashuwa za mu je.
Yawa, ra'ayina ne ina mai girman shugaban ƙasa murna da da Allah ya tashi rukun mulkin wanda kuma suke da ƴan adawa ne suke yawan bata shi. Allah ya dawo da hankalinsu, dawo kan daidai domin mun san shugaban mai girma shugaban ƙasa gyara ya zo ba fatanci ba, ba kuma zalunci ya zo ba.
To, madalla, mun gode. To, mun gode Malam Ɗayabu. Bari mu je Akwanga. Waye da Akwanga? Wa alaikum salam.
Darekto na Fitianil Islam ne Malam Dauda.
To, Malam Dauda, me ra'ayinka wannan daren?
Na ji wani yanzu daga Zamfarni ko Kaduko abin da kira yana bayani a kan yanayin mulki na shugaba Buhari. To, ni na kira ne in jaddada mishi kuma in bayyana nawa ra'ayin a kan mulkin shugaba Buhari. Ya kamata ƴan uwanmu 'yan Najeriya mu mishi addu'a da fatan alheri da wannan mulki da yake yi. Bai kamata mu kalubalance shi ba, ya kamata mu taya shi da addu'a ne. Allah Ubangiji ya taimake shi bisa mulkin shi, Allah kuma ya ɗaukaka asalin shugabanni ba ma shi kare ba, waɗanda muke tare da su a Najeriya gaba ɗaya.
To, mun gode Malam Dauda, amma ka san kowa da ra'ayinsa. Bari mu je Kano. Da ƙashe. Waye daga Kano?
Hello, Abubakar Ilyas daga Kano.
To, Abubakar, ɗan rage rediyonka.
Ok, to, na rage.
To, za mu je.
Ya alamura.
lafiya lau ja mu je.
Hello?
Ja mu je, ja mu je.
Yawa, ni shawarar da nake so in ba wa shugaban kasa Muhammadu Buhari. Game da harkar mutanen da suke rubuce akan kudaden mutane.
To mun gode Mallam Abubakar da kuma kira Mallam Abubakar daga birnin Kano ne mu kawo kira na ƙarshe da zamu iya dauka. Mun gode wanda suka samu dama wanda kuma ba samu ba su ci gaba da kokartawa.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka. Amurka ta yi Allah wadai da kakkausan murya akan munanan hare-haren ta'addancin da aka kai a Isra'ila da birnin Kudus ko Jerusalem. Wanda ya sanadiyar mutuwar Amurka Taylor Allen Force wani bafalastine ne ya soka ma Mr. Force tsohon sojan Amurka wanda ya aiki a kasar Iraki da Afghanistan wuka akan wata gada da ke Jaffa kusa da tekun Mediterranean. A cikin watanni biyar da suka gabata, Falastinawa sun yawaita kai hare-hare da dama akan Isra'ila fararen hula da kuma jami'an tsaro suna kai yawancin hare-haren ne da wukaki da bindiga da kuma amfani da motoci. A ziyararsa ta baya-bayan nan Mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya yi Allah wadai da hukumomin kasa da kasa da hukumomin yankin Falastinawa da basu fito suka yi tur da hare-haren ta'addancin da 'yan ta'addan Falastinawa suka kai a Isra'ila ba. Yace bari in fito fili ba tare da wata kumbiya-kumbiya ba cewa Amurka ta yi Allah wadai da wannan hare-haren kuma ta yi Allah wadai da kin fitowa a yayi Allah wadai da su. Ya kara da cewa dole ne a dakatar da waɗanda suka zuga wannan tashin hankali da irin daukar fansar da suke haifarwa. Ba za a yarda da irin wannan tashin hankali ba a cewar mataimakin shugaban kasa Biden. Babu yadda shugabanni da suka waye za su kalli wannan a matsayin abin da ya dace. Ba za a taɓa amincewa da haka ba a wannan ƙarni na 21. 'Yan ta'addan Falastinawa suna auna hare-hare akan fararen hula da basu yi ba su gani ba. Da iyaye mata da masu juna biyu da tsofaffi da kuma Amurkawa a cewar mataimakin shugaban kasa Biden. Babu wata hujja da za ta halatta wannan tarzoma. Amurka tana bayan Isra'ila da cewa tana da haƙƙi ta yi tsayin daka wajen goyon bayan Isra'ila ta kare kanta cewa tana da haƙƙin kare kanta, inji mataimakin shugaban kasar na Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce Amurka na ci gaba da ƙarfafawa dukkan bangarorin gwiwa da su ɗauki ƙwararren matakai domin rage zaman ɗarɗar da kuma maido da zaman lafiya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka na yau.
Kuma da shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karin a taƙaice.
Dakarun Amurka sun kashe mutumin da ake kallo a zaman ministan kuɗi na ƙungiyar ISIS wadda ake kira Abdulrahman Mustafa Al-Qudri mai inkiya Haji Imam. Mutumin da har wa yau shi ne yake tafiyar da harkokin waje na ƙungiyar dangane da 'yan ta'adda. Sakataren tsaro na Amurka Ashton Carter ne ya bayyana haka yau Juma'a. Yana mai cewa sannan a hankali ɗaya bayan ɗaya muna kakkaɓe majalisar ISIS, in ji Mr. Carter. A Belgium masu gabatar da ƙara sun ce an tsare mutane uku a wasu matakan yaƙi da ta'addanci da aka ɗauka a birnin Brussels sakamakon kama wani ɗan ƙasar Faransa ranar Alhamis a yankin birnin Paris wadda ake zargin yana shirin kai wani sabon hari. Ofishin masu gabatar da ƙarar ya tabbatar a cikin wata sanarwa da ya bayar yau Juma'a cewa an gudanar da samamen ne a gundumomi uku da ke fadar ƙasar, amma biyu daga cikin waɗanda aka kama an ji musu rauni a ƙafa. A ƙasar Iraki, sanannen malamin addinin Islaman nan Muqtada al-Sadr ya yi barazanar ci gaba da gudanar da ƙarin zanga-zanga muddin firaministan ƙasar bai aiwatar da sauye-sauye da gwamnatinsa ta yi alƙawari ba. Malamin mai fada a jiya kasar ya aike da sakonni a wata hudubar da dubun-dubatan magoya bayansa suka je domin jiya birnin Bagadaza wadda wani almajirinsa ya gabatar.
To ma'adallah da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu taya Rufa'i Sani Zauro da amaryarsa Fatima Uba Ala san murnar auren da za a ɗaura musu gobe Asabar idan Allah ya kai mu da ƙarfe 2 na rana a masallacin Sanusi ɗan tata da ke ƙofar Mazugal Ƙoƙi a birnin Kano. Allah ya ba da zaman lafiya. To ma saurare, sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikinmu kuma da wani sabon shirin. Ciki ku har da shirin a bari ya huce na Ibrahim Alfahana. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Sahab Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Julie Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokacin wato injiniya Martins, ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.